الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاكم والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da wannan yammaci na Juma'a 2 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 24 ga watan 3 a shekara ta 2023 miladiya a yau zami darasi na biyu cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan shekara in ba manta ba ajiya mun fara karatu daga farkon suratul Fatiha inda muka tike da ƙarshen aya ta 4 kuma yau insha Allah zamu tashi farkon aya ta 5 fadin Allah madaukakin sarki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in me Allah yake
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين تو idan ba manta ba ajiya mun fada cikin sunayen suratul Fatiha akwai sunan alwafiya idan aka ce alwafiya ma'anarsa shine wacce ba a fara karatunta daga tsakiya kuma ba a farowa daga farko a tsaya a tsakiya dole ita a ka'idar karatunta ko dai ka faro tun daga farko ka kai karshe amma farawa daga farko ka tsaya a tsakiya ko daga tsakiya ka karasa zuwa karshe to wannan baya halatta ga suratul Fatiha kamar yadda malamai suka faɗa shi yasa za ku ga a madadin mu fara kai tsaye daga iyyaka na'budu mai karatu sai da ya dauko daga farkon sura to amma dai mun karanta ko mun fassara dukkanin ayoyin da suka gabaci haka malam yake cewa abin nufi malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa da rahama cikin littafin Raddul Azhar da haka yake cewa bayan Allah ya gama bayani akan sifofi da yabo nasa to sannan zai dora bayani akan kuma wanda sifofin da yabon yake ta'allake da shi domin Allah ya yabi kansa da kansa a baya dan ya koya mana yadda zamu yabe shi yace alhamdulillahi rabbil alamin to sannan kuma ya gaya mana sifofin sa yace arrahmani arrahim maliki ko maliki yawmiddin to wane ne Allahu rabbul alamin wane ne arrahmani arrahim wane ne maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin duk da aka faɗi wannan sharar fage ce ta me sharar fage ce ta tabbatarwa da Allah subhanahu wataala cancantar bauta shi kadai da haka sai Allah yace iyyaka na'budu kai kadai muke bautatawa wa iyyaka nasta'inu kuma da kai kadai muke neman taimako cewa iyyaka na'budu aina khussuka bil ibadati muna kadai taka da kebance ka da ibada asali a larabci zaka iya cewa iyyaka na'budu za kuma ka iya cewa na'buduka zaka iya cewa iyyaka nasta'inu za kuma ka iya cewa nasta'inuka to amma me yasa qur'ani ya zabi lafazin iyyaka na'budu a madadin na'buduka ya zabi lafazin iyyaka nasta'inu a madadin nasta'inuka ko nasta'inu bika malamai suka ce saboda abu guda biyu abu na farko saboda abin da ake kira da al-ihtimam a ka'idar larabci duk lokacin da abubuwa guda biyu suka hadu to a ka'ida an fi son a gabatar da wanda yafi muhimmanci yanzu anan ana magana ne akan bauta da wanda za a yi wa bautar to tsakanin ita bautar da wanda za a yi wa bautar waye fi muhimmanci wanda za a yi wa bautar domin shine Allah to shi yasa dole a gabatar da ambaton Allah kafin a faɗi ita bautar wanda kalmar iyyaka damirun kaf shine a madadin ismul jalala na Allah da haka kai kadai ana nufin Allah na abudu muke bautawa kenan wannan ya nuna ba a bautawa kowa in ba Allah ba subhanahu wataala da haka kaga farko abinda ya ja akai wannan tsari na zance gabatar da maf'uli akan fi'ili shine al-ihtimam wal-ikhtisas, nuna muhimmancin Allah sama da komai, sannan kuma nuna cancantar sa da bauta da kebanta sa da ita sabanin kowa da kowa. Daka Allah shi kadai ake bautawa, kamar yadda yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci mutun da aljan ba daman sai ita wannan bautar. Balillaha fa'buduhu wa kum minashakirin, kadai Allah zaka bautawa kuma ka kasance cikin bayi masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To idan aka ce al ibada, ita ibada me ake nufi da ibada? Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yace al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal a'mal al zahirati wal batina. Ita ibada bauta wacce dan ita ce Allah ya halicci dukkan wata halitta a duniya, suna ne dunkulalle na dukkanin abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi, na daga zantuttuka da kuma ayyuka na fili da na boye. Duk abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi, to wannan shine bauta. Idan na magana ne ka fade shi, in na aiki ne ka aikata shi, to wannan ita ce ibada. To in dai abu aka ce sunansa ibada, haƙi ne na Allah shi kadai. Ko annabawa ba a bauta musu, an gane ko? Mala'iku ba a bauta musu, rana da wata ba a bauta musu, Allah madaukakin sarki kadai ake bautawa subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya aibantawa dukkan waɗanda suke bautata wani ko ma bayansa, sawa'an annabawa ne ko mala'iku ko kuma sauran manya-manyan halittu. Ubangiji yana wanke annabawa gaburan bauta da wasu suka jingina musu. Yace ma kana li basharin ayyu utiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwa thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaban aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Allah yace ma kana li basharin, ba zai yi ba ga wani mutum ayi utiyahu Allahul kitaba, a ce Allah ya masa baiwan littafi, kaga annabi kenan, domin annabawa su Allah yake bawa littafi. Wal hukuma, kuma Allah ya ba su hukunci zartar da al'amura. Wan nubuwa, dungurungum ya sa su su zama annabawa. Thumma yaqulu lin nasi, sannan kuma daga baya su zo suna cewa da mutane kunu ibadalli, ku bauta min min dunillahi, ko ma bayan Allah. Ma'ana Allah yana shaidan annabawa akan cewa ba sa kira zuwa ga abauta musu, suna kira ne zuwa ga abautawa Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah yake bamu taba aiko wani annabi ba kafin ka, face sai da muka yi masa wahayi kan cewa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah, kuma abautawa Allah din. To kaga da wannan zaka gane Kiristoci da suka bautawa annabi Isa gaban kansu suka yi ba shi yasa su ba. Haka nan Yahudawa da suka bautawa annabi Uzairu gaban kansu suka yi ba shi yasa su ba. Annabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah madaukakin sarki yana hakaito mana abin da zai faru na ƙure da Allah zai yi tsakaninsa da Kiristocin da suke ce da shi Allah suka bauta masa. Ubangiji madaukakin sarki zai ce ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya kai Isa dan Maryam, shin kai ne kace da mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka a matsayin abun bauta guda biyu su bar Allah? Kala sai annabi Isa ya ce da Allah, subhanaka sarki ya tabbata gare ka, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ba zai yi ba in faɗi abin da na san ba gaskiya bane, cewa abauta wani ba Allah ba wannan ai ba gaskiya bane, dan haka ni ko ba zan faɗi haka ba. Ma qultu lahum in la ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum, ni ban ce musu ba face sai abin da ka umarce ni da shi na cewa su bauta wa Allah, ubangiji na kuma ubangijinku. To wannan a madadin annabi Isa kenan, dukkan annabawan da aka yi musu bauta su ma haka za su ce, za su kubutar da kansu a gaban Allah su ƙaryata duk wanda suka bauta musu koma bayan Allah, domin annabawa ba sa yin wannan. Annabawa ba sa kiran wani zuwa ga bautar su, su abin da suke kira shine ga mutane cewa su zo su bauta wa Allah a matsayin ubangiji daya daya wanda ya cancanta a bauta masa. To haka nan mala'iku, Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun, tana musu ranar da zamu tashi mutane baki daya sai mu zo da masu bautar mala'iku, domin an samu cikin larabawa waɗanda suke bautawa mala'iku. Suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata dan haka za a bauta musu a madadin baban su wal iyazu billah. To Allah yace za mu tara su ga su ga mala'iku, sai mu ce da mala'iku a haula'i iyyakum kanu ya'budun, waɗannan ku suke bautawa da izinin ku ko kuka sa su? Qalu, mala'iku sai su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka. Kaga irin yadda annabi Isa ya gaya wa Allah, mana tare da girmamawa da mutuntawa da kadaita Allah daga dukkanin wani abokin tarayya. Anta waliyuna min dunihim, kai ne majibincin al'amarin mu, abun bautar mu, ba ruwan mu da su. Bal kanu ya'buduna aljinna, bari dai aljanu suka bautawa. Aktharuhum bihim mu'minun, da yawan su da su suka yi imani. To a wannan ayar zamu gano cewa dukkanin wanda ya bautawa wani abu ba Allah ba, asali shaytanu aljanu su suke sawa ai haka, su suke zigawa ai haka. Idan kaga mutun yana bautar gunki, inda zaka bi salsalar aljanu suka sashi. In kaga mutun yana tsafi, inda zaka bi diddigi aljanu suka sashi. Duk wani abu da ka sani ana yi na kishiya ga Allah da bauta da shirka, to asali aljanu suke sawa. Shine Allah yace alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzuhum azza fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Baka ganin mu ne muka turo shedanu zuwa ga kafirai suke ingiza kiyar su matakar ingizawa wajen sa su su fandare su baude su bauta wani koma bayan Allah. To da ka dai ita bauta haƙi ne na Allah subhanahu wataala, shi kadai ake yiwa, ba a hada shi da kowa. Da aka ce ba a bautawa annabawa, ba ana nufin annabawa ba su da matsayi ba, suna nan da matsayin su na sunfi kowa. Amma duk inda annabi zai kai da matsayi, matsayin sa bai kai na Allah ba, bai kai ai masa bauta ba. An gane ko? To in ku annabi ko manzo bai kai a bauta masa ba, to waye kuma zaka bautawa ya zama kana da garanti? Ba wanda zaka bautawa ya zama kana da garanti a duniya in ba Allah ba. Mala'iku ba su cancanta a bauta musu ba, to ballantana shehunnai ko waliyai ko sauran salihan bayi. Dukkanin wani wanda ake bautawa koma bayan Allah, to ka sani wannan abin sunansa shirka, ko annabi ne kuwa, ko mala'ika ne kuwa, ko shehi ne kuwa, ko ma wane ne kuwa. Kuma mu kula da ka'idar me ake nufi da bauta din. Bauta a wani lokaci maganganu ne na baki. Yanzu mu dauki rantsuwa, rantsuwa bauta ce. Amma da yawan mutane sukan rantse da wani ba Allah ba, kaga wannan shirka ce. Domin daukan haƙƙin Allah ne a ba wani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas la tahlifu bi abaikum, man kana halifan billahi man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Ya ku mutane, ku daina rantsewa da iyayenku. Yana daga cikin al'adu na maguzanci da larabawa suke yi kafin zuwa musulunci, rantsuwa da iyaye. In mutum zai rantse sai ya ce wa abi na rantse da babana, ko wajaddi na rantse da kakana, musulunci yazo ya hana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai rantse, ko dai ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa ya shiru. Ina fata an gane. To haka nan magiya, magiya haƙi ne na Allah. In zaka yi magiya zaka ce dan Allah yi min kaza, ko dan Allah bar kaza, ko dan Allah kar ka yi, ko dan Allah yi. To wannan ma haƙi ne na Allah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. To kaga bai kamata ba ka ce dan wani kai wa dan uwanka magiya da wannan, ba a yi. Annabawa suna da daraja da martaba ta kolin koli, amma tare da haka ba a yi musu abin da ake yi wa Allah. Ba za ka zo ka ce dan annabi, ballantana ka ce dan shehu wane, ko dan wali wane, ko dan malam wane, ba a yi. To amma ya riga ya kama bakin mutane sau da dama za ka ji suna yi. Da haka lallai ya kamata mu kula da ire-iren waɗannan abubuwa, wanda laifuffuka ne manya-manya, amma muna ganin su kamar ba laifuffuka ba, sun kama mana baki mun saba. Shirka ce, ko da yake bata kai babbar shirkar da za ta fitar da mutum daga musulunci ba, amma babbar shirka ce. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya rantse da wani Allah sai ya gane yayi kuskure, saboda rantsuwar ta riga ta kama bakin sa, ya saba da haka. Falyaqul la ilaha illallah, to ya jaddada imanin sa, yayi kalmar shahada. Da haka ba a magiya sai da Allah, ba a rantsuwa sai da Allah. An gane ko? To wannan yana duk daga cikin ma'anoni na ibada. Ballantana uwa uba sujjada, a ce kai wa wani sujjada, wannan babbar shirka ce. An gane ko? La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. To da haka dai wannan shine ibada. Iyyaka na'budu, Allah kai kadai muke bautawa. Wa iyyaka nasta'inu, kuma da kai kadai muke neman taimako. to anan ma an gabatar da sunan Allah wajen neman taimako an ce wa iyyaka nasta'inu da kai kadai muke neman taimako malamai suka ce neman taimako iri biyu ne akwai neman taimako na wanda bawa zai iya maka to wannan ba laifi bane dan ka nema a wajen wani dan uwanka ina fata an gane kamar wani taimaka min ka bani aran kaza in na samu in biya ka bashi ne kuma taimako ne wannan dan uwanka mutum zai iya maka ko kuma miƙo min abu kaza da Allah taimaka min miƙo min ka abu kaza kaga wannan abu ne wanda dan uwanka zai iya maka to amma akwai taimakon da babu mai iyawa sai Allah ba wanda zai iya maka shi sai Allah a baka arziki wannan taimako ne akwai mai iyawa sai Allah a baka daukaka wannan taimako ne akwai mai iyawa sai Allah an gane ko a tsare ka daga cuta wannan taimako ne akwai mai iyawa babu sai Allah baka da lafiya a baka lafiya akwai mai iya wannan babu a cikin halitta sai Allah to da haka wannan ire-iren nau'i na neman taimako shine ba a yi da kowa sai gawa sai ga Allah shine manzo Allah ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billahi in zaka roƙa abinda ba a roƙa sai Allah to kakka roƙe shi a wajen kowa sai a wajen Allah in zaka nemi taimako cikin abin da babu mai iya taimaka maka sai Allah to karka nemi taimakon wannan abu a wajen kowa sai a wajen Allah an gane ko na daga cikin nau'in taimako istighafa istighafa shine neman taimakon gaggawa iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaiikati murdafin da haka istighafa neman taimakon gaggawa wannan haƙi ne na Allah ba a nema da kowa ko a wajen kowa sai a wajen Allah ba wani gausu a duniya in ba Allah ba gausu mai taimakon gaggawa babu shi in ba Allah ba wata rana a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito wani daga cikin sahabbai yayi sabitar baki yace qumu bina nastagisu bi rasulillahi min hadhal munafiq kai ku zo mu je mu nemi taimakon gaggawa a wajen ma'aikin Allah yayi mana maganin wannan munafiki sai annabi ya ji sai annabi ya ce aj'altani lillahi niddan so kake ka sa ni kishiya ga Allah innahu la yustaghafu bi inma yustaghasu billah ka sani ba a neman taimakon gaggawa da ni ana neman taimakon gaggawa ne da Allah da haka ina masu cewa da wasu gausu gausu a cewa wata kujera ce duk duniya ba mai hawanta sai mutum daya matsayi ne daga cikin matsaye na shehunnai ita ma'anar gausun fa wai mai gudanar da duniya a madadin Allah yanzu akwai mai gudanar da duniya a madadin Allah shin Allah ma yana da madadi ne tukuna akwai wanda ya isa ya baka arziki in ba Allah ba to ba da arziki fa yana daga cikin gudanar da duniya shi yasa Allah ya ce fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un ku nemi arzikin ku a wajen Allah ku bauta masa ku gode masa gare shi za a maishe ku dan haka babu wani wanda yake gudanar da duniya in ba Allah ba a ce ga wani wanda sai ya so za a mutu in bai so ba za a mutu ba sai ya so za a yi haihuwa in bai so ba za a yi haihuwa ba kuma shi ba Allah bane ba wannan babu shi a duniya ko annabawa ba su da wannan matsayi Allah madaukakin sarki kadai shi yake da wannan matsayi shi yasa Allah ya tabbatar mana da sahabbai su suna neman taimakon gaggawa ne a wajen sa iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaiikati murdafin da haka Allah madaukakin sarki yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in malamai suka ce gabaki daya sakon da qur'ani yake kunshe da shi Allah ya tattare shi a cikin suratul fatiha jiya na gaya mana ita suratul fatiha kamar shumfida ce da bayani takaitacce na abin da qur'ani ya kunsa qur'ani yana da manya-manyan sakonni guda biyar ne sako na farko shine yabon Allah da girmama shi wanda idan ka kalli ayoyin farko na suratul fatiha sun kunshi haka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sako na biyu wanda qur'ani yake kunshe da shi gaba daya shine maganar ranar tashin alkiyama ka sani wannan rayuwar duk inda aka je aka dawo za a mutu kuma za a koma lahira to suratul fatiha ta faɗi wannan sako a takaice ta ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako cewa ranar sakamako tsokaci ne akan cewa akwai alkiyama to sannan sako na uku shine kadaita Allah da bauta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shine sako na uku da qur'ani yake koyarwa sako na hudu shine neman biyan bukata shine bautawa Allah ta hanyar roƙon sa ihdinas siratal mustaqim wannan ya kunshi wannan to sannan sako na biyar na karshe tsokaci akan tarihi na abin da ya faru tun daga farkon duniya har ƙarshen ta. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya kunshi wannan. Da haka manya-manyan jigon sako da Qur'ani yake dauke da su guda biyar ne. Suratul Fatiha kuma ta yi magana akan su. Shi yasa malamai suke cewa duk sirrin Alqur'ani yana cikin Fatiha. To ita kuma Fatihar jigon sirrin da ke cikin ta kashin bayan tafiyar yana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Domin duk abin da Allah yake so ya gaya mana cikin gaya mana kansa da tsoratar da mu da tashin alkiyama da ba mu tarihin al'ummomin da suka gabata da ce da mu mu bauta masa, duk wannan yana ƙarƙashin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bautar ake so a dora mu akai. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya yi littafi mai suna Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, matakai na mutanen ƙwarai wanda dukkanin su suna kara kaina ne tsakanin kalmar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duk wanda ya dare ka a bauta to yafi ka walittaka, duk wanda kuke kunnan doki to daidai kuke, duk wanda kauce kuma yana bayan ka. Wannan duk inda za a je a dawo anan ake. Annabawa cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suka yi zarra. Salihan bayi cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in darajar su ta bayyana. Kafirai cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suka samu zamiya, suka samu matsala. Da haka Ubangiji yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai muke bautawa kuma da kai kadai muke neman taimako. To abinda zai ba ku mamaki, kamar yadda muka faɗa, hatta taimako akwai wanda zaka iya nema a wajen dan uwanka bawa. To amma idan imaninka ya kai ya kawo, hatta taimakon da kake iya nema a wajen bawa kinsa kake yi dan gudun kada ka fada cikin neman taimakon abin da bai dace ba a wajen wani ba Allah ba. Ɗaya daga cikin sahabbai yake bada labari, yace da nazo zan shiga musulunci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa min sharuɗa, yace za ka yi min mubaya'a. Na daga cikin sharuɗin mubaya'ar ba za ka roƙi kowa komai ba a duniya. Yace na yadda, saboda annabi yana so ya taklin ya yi maganin matsalar roƙe-roƙe a cikin al'umma. Tare da fa a wannan lokacin roƙe-roƙen bai da yawa, amma manzo Allah yana dasa mana harsashi ne na abin da ya san zai faru a ƙarshen zamani a al'ummarsa. Roƙe-roƙe zai yi yawa a cikin al'umma. Wannan sahabi Ubada ɗan Sabit ya ce, na ce da annabi na yadda na karɓa, ba zan roƙi kowa ba dan in tsare mutunci na, kuma dan gudun kada in roƙi wani abin da bai dace in roƙi mutum ba. Domin kana roƙon mutane abin da ya dace ka roƙe su, wata ran in ba kai wasa ba abin da bai dace ka roƙe su ba ma sai ka roƙe su. To maganin kar ai kar a soma. Ubada ibn Samit yace, naga da yawa daga cikin musahabbai waɗanda suka koyi wannan ilimi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace idan mutum ya hau doki ko raƙumi ko jaki bulalarsa ta subuce ta fadi, a madadin ya ce wa ɗan uwansa dan Allah mi komin ya gwammace ya sako ya ɗauka. A madadin yanzu ka ce da ɗan uwanka da Allah mi komin takalmi na daga kofar masallaci ka gwammace ka fita ka ɗauko. To wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbai ya dora su akai. Ba dan komai ba, domin dan a tsare haƙƙin Allah. Domin daga fara roƙon mutane abin da suke iyawa, zaka koma kana roƙon su abin da ma yafi ƙarfin su ba za su iya ba. To da haka mu kiyaye wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shi yasa Annabi ya gaya wa Abdullahi dan Abbas tun yana yaro ƙarami, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. In zaka roƙa kada ka roƙi kowa sai Allah, in zaka nemi taimako kada ka nemi taimako a wajen kowa sai a wajen Allah. Kuma ya gaya masa, wa alam annal ummata, ka sani inda dukkan mutanen duniya, law jitama'u ala an yanfa'uka, za su taru akan su amfanar da kai wani abu, lan yanfa'uka, ba za su yi amfana maka komai ba, illa bi shay'in qad katabahu Allah laka, sai da abin da Allah ya rubuta zai same ka. Ma'ana duk wani abu da kanka samu yau a duniya daman Allah ya rubuta rabanka ne, ba wani wanda ya isa ya hana ka abin da Allah zai baka. Shi yasa duk wanda yake tunanin wai wani zai iya hana wani wani abu ko zai iya bashi, wannan rauni ne a cikin aqida. Duk wanda ya sani ya sani wani bai isa ya bani ba kuma bai isa ya hana ni ba. In kaga na samu Allah ne, shi wannan da ya bani dan aike ne, sila ne, amma ba shi bane ba. Manzo Allah da kansa yace, inna ma anal qasim wallahu huwal mu'ti, ni kaina da nake muku kyauta, raba muku nake, amma kyautar asali ta Allah ce. Kuma shi yasa kullum bayan sallar farilla na daga cikin zikirrukan da manzo Allah yake maimaitawa, kuma yana yin su a fili dan mutane su ji su koya kuma su kiyaye sakon, shine Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. me wannan lafazi yake nufi? Ya Allah, babu mai hana abin da ka bayar, ba kuma mai bayar da abin da ka hana, kuma wadata ba ta tsinana wa mai ita a wajenka. A wajen masu mulkin duniya ne in kana da kuɗi ko kana da wani matsayi, doka ba za ta yi aiki a kanka ba. Amma shi Allah ba ruwansa, duk kuɗin mai kuɗi in yi laifi zai hukunta shi, duk talaucin talaka in yi laifi Allah zai hukunta shi. Shi a wajen Allah duk bayi daidai suke, kawai wanda ya kuɓuta shi ne wanda ya daidai, wanda ku bai daidai ba to kowa ya yi shi, doka da oda za ta yi aiki a kansa. To da haka dai wannan shi ne saƙon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sai Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu tafarki madaidaici. To kamar yadda muka faɗa, ya zo a cikin hadisi kudusi, lokacin da duk mutum yake karanta fatiha kamar magana yake da Allah, kana faɗa yana amsa ma, to amma da yake baka ji, sai annabi yake gaya mana ga amsar da Allah yake bayarwa. Dan ka kiyaye, ka rinka jin ƙarfin gwiwa, ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da tara hankalinka waje ɗaya a lokacin da kake sallah, kake karanta fatiha, magana kake da Allah. Innal musalli yunaji rabbahu, mai sallah ganawa yake da Allah. Da haka a hadisi kudusi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idan mutum yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kai kadai nake bautawa kuma kai kadai nake neman taimako a wajensa, sai Allah yace hadhihi baini wa baina abdi, wannan tsakani na da bawana ne. Domin idan ka fahimci iyyaka na'budu da iyyaka nasta'in, wani kasan na Allah ne, wani kasan na bawa ne. Cewa iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa, wannan kasan Allah ne, domin bauta haƙƙi ne na Allah, ba a hada shi da kowa a ciki. Iyyaka nasta'inu, kai kadai muke neman taimako, wannan kuma haƙƙi ne nawa? Bawa. Domin idan Allah ya taimaki bawa, waye zai ci gajiyar wannan taimakon? Shi bawa. To kaga kenan, wannan kaso ne na Allah da kuma na bawa. Kuma daman ita ka'idar Allah haka take, in kai masa sai yayi maka, kai sallah shi kuma ya baka lada, kai azumi shi kuma ya baka lada, kai imani shi kuma ya saka aljanna. Aufu bi ahdi ufi bi ahadikum, ku cika alkawari na ne, nima in cika naku. Fadhkuruni ne adhkurkum, ku ambace ni ne, nima in ambace ku. To wannan shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalmar iyyaka na'budu har ila yau kafin mu wuce, yana nuna kamar mutum yana magana ne kai tsaye da Allah. Idan kuka kalla da kyau, za ku ga asalan zancen an canja, an yi abin da ake kira da ilimin balaga al-iltifat, shine canja salon zance. Domin tun daga farkon fatiha zuwa maliki yaumiddin, za ka ga kamar labari kake bayarwa, kamar kana yabo ne ga Allah, alhalin baka gabansa, ba ga ka gashi ba, kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin, yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai. Nan kaga siga ce ta labari, maliki yaumiddin, arrahmanir rahim, mai rahama mai jin kai, kaga labari ne. Maliki yaumiddin, mamallakin ranar sakamako, wannan duk labari ne. To anan malamai suka ce kamar shimfiɗa ce, mutum ya gama sharar fage, kamar kai ne ka zo za ka shiga gida ka ce assalamu alaikum, aka ce wa alaikum assalamu, in shigo aka ce eh shigo, to yanzu ka shigo gida, yanzu ga ka ga mutanen gida, yanzu ka gama sharar fage tsakaninka da Allah, ka yi masa fadanci, yanzu ya yi maka izini ya ce shigo, to yanzu ga ka gashi. Shi ne za ka ga salon zance ya koma kai tsaye. Iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa, yanzu kamar bawa yana magana ne da Allah shi da shi. Wa iyyaka nasta'in. To haka nan a ƙarshe za ku ga an yi amfani da lamirin jam'i, tare da cewa kai mai karanta fatiha, kai kadai kake karatunka, amma kuma sai kake hakaito siga ta jam'i. Baka ce ba iyyaka a'budu, kai kadai nake bautawa, sai kace iyyaka na'budu, kai kadai muke bautawa. Saboda bauta ba mutum ɗaya yake yin ta ba, bal ba ma mutane ne kadai suke bauta ba. Lokacin da ka fara taka, lokacin wani ya gama tasa, lokacin da ka gaji za ka kwanta, lokacin wani ya tashi zai dora. Duniya ba ta taba zama ba a yi wa Allah bauta a cikinta. An gane ko? Kullum bayi cikin bauta suke ga Allah. To shi yasa dan tawaru'u, kuma bautarka ba ta kai ta wani ba. In an hada abin da kake yi da abin da wani yake, kai kamar wasa ma kake. Yanzu idan ka hada bautar din mai bauta da bautar mala'ika, akwai hadi. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yabturun wallazina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Da haka su mala'iku ba sa gajiya, ba sa sarewa, ba sa sikewa, ba sa jin yunwa, ba sa bacci, kullun cikin bauta suke. To ko kai waye ka hada bautarka da tasu, zaka ga kai ba kowa bane. To shi yasa malamai suka ce a cikin kalmar iyyaka na'budu da kuma nasta'inu akwai tawaru'u. domin idan mutun yace kai kadai nake bautawa to kalmar nake bautawa din nan shedan na iya amfani da ita ya sa masa girman kai ya sa masa jin cewa ai shi ma ba dama ne a shi ma wani ma mai bauta ne to a sai ka shiga rububi kai kadai muke bautawa domin a ciki akwai annabawa akwai manzanni akwai mala'iku akwai salihan bayi akwai daidai da kai akwai kasa da kai akwai sa'anka to kaga ko ba komai ka shiga rububi cikin hakan ko taka bata isa a saurare ka ba ta wani ta sa a kalle ka ka ci albarkacin wani ko ba haka ba to sannan ihdinas siratal mustaqim yanzu kamar bawa ya samu iso da Allah da haka yanzu yana gabatar da bukatarsa Allah ka shiryar da mu as-siratal mustaqima ta farki wanda yake madaidaici mi kake to wanne ne ta farki madaidaici mi kake shine ta farkin annabawa ta farkin manzanni ta farkin salihan bayi shine kuma dungurungum addinin musulunci wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wal innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin sai yace dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin daka addini miƙaƙe ko tafarki miƙaƙe shine addinin musulunci addinin annabi ibrahim addinin annabawa addinin shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to cewa Allah ka shiryar da ni tafarki miƙaƙe ba yana nufin kai fatacce bane ba fa domin kada wani ya ce ah to me ya kawo maganar Allah ka shiryar da ni tafarki miƙaƙe kenan fatacce ne kai ba haka bane shi Allah ana roƙon sa ne dan ɗayan biyu ko dai ba ka da abu ya baka ko kuma kana da shi ya tabbatar maka da ka kai a matsayinka na musulmi shiryayye wanda har gashi kana sallah har gashi kana karatun Fatiha ba ana nufin Allah ya shiryar da kai shiryar da baka da ita ba a'a Allah ya ƙara ma shiriya kuma ya tabbatar da kai akan ta da ka mu gane idan batacce yace Allah shiryar da ni to shiriya yake nema amma idan shiryayye yace Allah shiryar da ni shi kuma tabbatuwa yake nema shi yasa zaka ga Fatiha har annabi yana karanta ta ihdinas siratal mustaqim har annabi yana karantawa to amma ba ana nufin cewa ai annabi ba shiryayye bane a'a abin nufi yana neman Allah ya ƙara masa shiriya akan wacce yake akan ta wanda ita da mun shiriya kuma tana karuwa kamar yadda kuma wani lokaci tana raguwa wani lokaci kai da kanka zaka ji imanin ka ya daga wani lokaci kai da kanka ba sai an gaya maka ba zaka ji alamar imanin ka fa yayi baya shi yasa Allah yake wallazina hatadau zadahum hudan wa atahum taqawahu bayin da suka shiriya sai Allah ya ƙara musu shiriya sai ya ba su tsoron Allah su a hannunsu ya zama sun fi ƙarfin zuciyarsu suna iya daukan mataki a karan kansu zuciya ba ta iya fin ƙarfin su wa yazidu Allahu allazina hatadau huda waɗanda duk suka shiryu Allah ya yi alƙawarin zai ƙara musu shiriya to da haka Allah yana ƙara shiriya da haka ake roƙon ya shiryar da mu ubangiji ka shiryar da mu yana daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sallar dare idan zai fara sallah bayan yayi kabbara harama yakan ce Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yaqtalifun ihdini limakhtalifa fihi min al-haqq bi'iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah ubangijin jibrilu ubangijin mika'ilu ubangijin israfilu makagin sammai da kasai masanin abin da yake fili da abin da yake boye kai ne kake hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suke sabani ka shiryar da ni cikin abin da akai sabani da izininka ka nuna min daidai ka nuna min gaskiya domin kai kana shiryar da wanda kake so zuwa ga tafarki madaidaici to da kaga bawa ba zai kai wani matsayin da zai rinka jin cewa ya fi karfin ya roki shiriya ba domin in dai baka kai annabi ba to baka fi karfin a ce Allah ya shiryar da kai ba in dai baka kai manzo ba baka fi karfin a ce Allah ya shiryar da kai ba domin annabawa da manzanni duk da matsayin su suna neman shiriya a wajen Allah subhanahu wataala da ka ihdinas siratal mustaqim to sannan malamai suka ce shiriya iri biyu ce akwai hidayatul irshadi wal bayan sannan kuma akwai hidayatul tawfiq hidayatul irshadi wal bayan shine ai maka bayanin gaskiya dan ka gane ta wannan ma shiriya ce to amma akwai kuma a kimsa maka jin ka karbi shiriyar kai aiki da ita wannan ma kuma zaman kansa yake annabawa suna bayanin shiriya dan a gane an gane ko masu wa'azi suna bayanin shiriya dan a gane shi yasa Allah yace waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya cikin banu isra'ilawa a'immatan shuwagabanni yahduna bi amrina da suke shiryar da mutane da umarnin mu lamma sabaru yayin da suka yi hakuri akan tafarkin Allah wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance suna sakankancewa da ayoyin mu irin wannan shiryar ita Allah ya tabbatarwa da annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shirewa zuwa ga tafarki madaidaici to amma shiryar a kimsawa mutum imani imanin ya shiga zuciyarsa yayi gamsu ya yadda to wannan ba mai yi a duniya sai Allah ko annabawa ba sa iya wannan shiryar shine Allah ya ce da annabi innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kai baka shiryar da wanda kake so Allah ne yake shiryar da wanda yake so kuma shi yafi sanin wanda suka dace da shari'a da haka za a iya gaya maka gaskiya kowa ma zai iya faɗa maka kuma ka gane gaskiya ce amma a sa ka karɓa wannan kuma sai Allah shi yasa da yawa daga cikin mutane sun ga gaskiya sun santa amma sun ki su karɓe ta saboda Allah bai datar da su zuwa ga su karɓe ta ba bai nufe su da shiri ba da yawa zaka ji wanda ba musulmi ba yana yabon waɗansu abubuwa na musulunci amma ya kasa yi saboda Allah bai nufe shi da yayi ba da haka kalmar shari'a tana da harshen damo tana da ma'anoni guda biyu akwai irshad hidayatul irshadi wal bayan shari'a da ma'anar bayyanar da dalilai da fito da su fili a gane wannan aikin annabawa ne manzanni da kuma sauran masu wa'azi amma shari'a da ma'anar gaman katar a sa mutun yayi imani ya karba yayi aiki da shi to wannan babu mai yi sai Allah subhanahu wataala da haka ihdinas siratal mustaqim idan mutun yace ihdinas siratal mustaqim anan ma Allah yana cewa hadhihi li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan dama ce da bawa na yake da ita kuma nayi alƙawari duk abin da bawa ya roƙa zan bashi da haka lokacin da kake karanta fatiha ka rinka haka ito wannan ma'anar kana magana ne Allah yana amsa maka kai ga abin da kake cewa shi kuma ga abin da yake ce maka siratal ladina an'amta alaihim to wanne ne as-siratal mustaqima sai Allah yayi bayani da kansa yace siratal ladina an'amta alaihim shine tafarkin wanda Allah ya ni'ima gare su to su waye wanda Allah ya musu ni'ima anan Allah bai faɗa ba amma a cikin ayat suratul nisa Allah ya faɗi wanda yayi ni'ima ubangiji yace wa may yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima ubangiji yace duk wanda yayi wa Allah da'a yewa manzan Allah da'a to wannan yana cikin wadanda Allah ya musu ni'ima wanda ake neman tafarki irin nasu to sai Allah yace minan nabiyina wanda sune annabawa was-siddiqina da siddiqai was-salihina da salihai wash-shuhada'i da shahidai wa hasuna ulaika rafiqan wannan tawagar abokai tayi kyau a ce cikin group akwai annabawa cikin group akwai siddiqai irin su sayyidina abubakar cikin group akwai shahidai irin su Abu Umar da Uthman da Ali was-salihina akwai sauran nagargarin bayi ya wannan group din ya tare dukkan wani alkhairi shine Allah yace zalikal fadlu min Allah wannan kan falala ce daga Allah ka zama annabi falalar Allah ce ka zama siddiqi falalar Allah ce ka zama shahidi falalar Allah ce ka zama salihin bawa wannan falalar Allah ce to da haka wannan sune wanda kake roƙon Allah ya shiryar da kai tafarki irin nasu kuma an tashi alkiyama Allah ya hada ka makautaka da su to anan malamai suka ce cewa alladhina an'amta alaihim wanda Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima kuma wanda an yi fashin bakin suwaye annabawa ne da siddiqai na farko ana so a nuna maka matsayi ne da matsayi a musulunci shi musulunci ba karaza ba ake zauna ba akwai na gaba akwai babba shi yasa ahir wani musulmi ya fito ya ce ba babba a'a bahaushe ya ce ko a gidan giya akwai babba ballantana a matsayinka na musulmi duk musulmi ya san akwai na gaba akwai babba domin ya san na farko Allah sai kuma wa manzon Allah sai kuma sahabbai sai kuma sauran waɗanda suka biyo ashe kenan dai akwai babba ba karaza ba ake ba to shine Allah ya nuna mana waɗanda suka fi kowa daraja cikin bayin Allah annabiyin sai Allah ya fara fadar su annabawa anan har manzanni sun shiga to sannan sai Allah ya ce was-siddiqina siddiqai siddiqai irin su sayyidina Abubakar Abubakar siddiq ne idan aka ce siddiq ana nufin mai yawan gaskatawa wanda shi gaskatawarsa ta dare ta sauran mutane. Ka gane akwai sadiku, akwai siddiku. An gane ko? As-sadiku mai gaskatawa, as-siddiku mai yawan gaskatawa. Shi sayyidina Abubakar yafi karfin ka ce mai gaskatawa, mai yawan gaskatawa. Domin duk wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, Abubakar yafi kowa yadda da wannan abin. Yafi kowa gaskata shi. Kuma su siddiqai ba mutum daya bane, ana samun ire-iren su da yawa. An gane ko? Ubangiji madaukakin sarki yace ulaika humus siddiquna wash-shuhada'u inda rabbihim. Ire-iren waɗannan sune siddiqai, sai Allah ya kawo shi da sigar jam'i, kaga ba daya bane kenan, suna da yawa. Sannan a siddiqai ana samun maza, ana samun mata. Abubakar namiji ne, akwai kuma mata irin na Maryamu. Mal masihu ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa. Daka ana samun maza, ana samun mata. Shi yasa wasu malamai suka ce wannan ayar kadai ta isa ta nuna maka, ta raba maka gaddama cewa bayan Annabi ba wanda ya cancanta ya zama halifa sewa sai Abubakar. Domin mai matsayin siddiqi shi yake bin mai matsayin me? Annabi. Domin da Allah yace ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, sai yace me? Was-siddiqin. Imam al-Qurtubi yace waɗanda suke musun shugabanci da halifancin sayyidina Abubakar, da wannan ayar kadai za su karanta su fahimta da ta raba musu gaddama. Domin an ce bayan Annabi sai siddiqi. Kuma ko mun kiyayya da kyashi da kake wa Abubakar, ka san ba wanda ya kai shi amsa sunan siddiqi a cikin me wannan al'umma. Domin shine wanda ya kaurin suna da wannan, duk da ba ana nufin shi kadai bane, amma dai shine wanda sunan ya zama ma kamar lakabin sa. Yanzu da an ce sunanka Abubakar, wani sai ya ce da kai siddiq, sai ka dauka kalmar siddiq kamar tagwaice ta sunan Abubakar, sifa ce, ba duk Abubakar ne siddiqu ba, amma dai shi Abubakar din Annabi siddiqu ne. Na fata an fahimci wannan. To sannan da wannan wasu malamai suka ce kenan ma ashe mata duk lamirin da aka yi magana da maza a cikinsa mata suna iya shiga. Domin Allah ya ce was-siddiqina da siddiqai, kuma mun ce siddiqan nan akwai mata a ciki, gana na Maryamu ita ma siddiqiya ce. Ashe kenan wasu matan suna iya fin wasu maza. Duk da waɗansu malamai sun yi ja game da wannan. To amma dai mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana matsayi ne a addinin musulunci karkashin wannan aya. Annabawa ke gaba sai siddiqai, to sannan sai ce was-shuhada, sai kuma shahidai. Kaga Abubakar siddiqi ne. Abubakar ba mutuwa shahada yi ba, amma yana da matsayi na as-siddiq. To amma Umar da Uthmanu da Ali duk mutuwa shahada suka yi, da haka kaga su shuhada'u ne, matsayin su bai kai na siddiqu ba. Shi yasa ko a jerin ma da Allah ya tafi da Annabi sai ya maye da Abubakar, da ya tafi da Abubakar sai ya maye da Umar, da ya maye da ya tafi da Umar sai ya maye da Uthman, da ya tafi da Uthman sai ya maye da Ali. Domin su ukun nan na ƙarshe duk shuhada'u ne, tare da fifikon da ke tsakaninsu, amma dukkaninsu siddiqu ya sha gabansu. Shi yasa ya tabbata cikin hadisin Bukhari, wata rana Annabi ya hau dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar da Uthman. Dutsen Uhud saboda farin ciki sai ya hau girgizawa, saboda murna. Yau ga Annabi ya hau kansa, ga irin Abubakar, ga Umar, ga Uthman. Sai Annabi ya ce da shi uthbut ya Uhud, kai Uhud dai na girgizawa, shiga taitayinka, natsu. Innama alayka nabi, ka sani Annabi ne a kanka. Was-siddiq da siddiqi Abubakar kenan, wa shahidani da shahidai guda biyu Umar da Uthman kenan. Da haka dai wannan yake nuna mana a musulunci akwai tsarin girma-girma, na gaba, babba. Duk wanda ya zo ya ce ba babba, to yana nufin ba Annabawa kenan, wal'iyazu billah, ba siddiqai kenan, ba shahidai kenan, ba salihan bayi kenan, wanda kuma wannan ƙarya ne. Kuma kai ka sani, ko da gani da ido ka san wani yafi ka, ba sai an gaya maka ba. Da haka wannan yana daga cikin wahayi na shaidan da yake mana a yau nuna mana cewa ba babba, kowa babban kansa ne. To duk mutumin da yace shi babban kansa ne, abin tambaya kenan, ya girma ubansa? In dai ka yadda haifarka akai, ashe kana da babba, tunda kana da uba. Me uba ko ya ce ba babba? Ai bai kamata ya ce ba babba ba. Kana da wa, me wa ya ce ba babba? Kana da malami in kayi karatu, me malami ya ce ba babba? A masallaci, a unguwarku kana sallar jam'i, ba ka da liman? Me liman ya ce ba babba? Kai ka sani akwai abin da zai taso maka, kai baka isa kai wa kanka da kanka maganin sa ba, sai ka tafi gaba. So kuma ka ce ba ka da babba? da haka ya yan uwa wannan kalmomi ba su dace ba bai kamata a rinka jin su daga bakin musulmi ba cewa ya babba a musulunci akwai babba bahaushe ya ce ko a gidan giya ma akwai babba wajen mahaukata kenan to ina kuma ga wajen masu hankali ubangiji madaukakin sarki ya ce ghairil maghdubi alaihim Allah karka shiryar da mu ta farkin wanda kai fushi da su suwaye wanda Allah ya fushi da su malamai suka ce sune yahudawa yahudawa Allah ya yi fushi da su me yasa ya yi fushi da su shin ya yi fushi da su ne saboda sunan su yahudawa a'a Allah baya fushi da kai dan wata sifa taka ko dan wani suna naka ko dan wata halitta taka a'a yana yin fushi da kai ne dan aikinka idan aikinka ya zama mummuna sai Allah ya fushi da kai ubangiji ya faɗi fushin da yayin da yahudawa da dalilan da yasa ya yi fushi da su in ka karanci dalilan zaka gane muyagun ayyukan su ne fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahu waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bihi a ƙarshe Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirin adhabun alim ko muhin ubangiji ya ce sai suka dawo da fushi akan fushi lalle ku kafirai suna da azaba ta wulakanci da haka Allah ya yi fushi da yahudawa ne saboda aikin su duk wanda ya yi irin wannan aikin koda baba yahude bane shi ma fushin Allah zai iya shafar sa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أو تعاير لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويهلكون على الكذب وهم يعلمون كذا كبية ومتانا دا الله يكشي دسو دومون كوما سي أبن يشافيكو ما لما يسكا تي مفي فتو وفيلي نلي فند يهودا واسكا يو الله يكشي دسو شيني تاكا سني غا علمي أما أكين أيكي دشي وانا يناجاو الله يكشي دكي ko a yau kana da ilimi amma ka ki kai aiki da ilimin sawa'an na addini ne ko na rayuwa to Allah zai iya yin fushi da kai musamman ma ilimin addini ka sani ka take sani to wannan yana jawo Allah ya fushi da kai wannan shi ya ja Allah ya fushi da yahudawa to sannan Allah ya ce walad dallin kuma ka ce Allah banda ta farkin batattu to suwaye batattu sune nasara kristoci malamai suka ce yahudawa Allah ya yi fushi da su kuma duk wanda Allah ya yi fushi da shi ya bata nasara batattu ne kuma duk wanda Allah ya batar sai da ya yi fushi da shi sannan ya batar da shi to amma Allah ya raba musu sifofin guda biyu saboda kowanne ya fi dan uwansa daya yahudawa sifar fushi ta fi bayyana a kansu sama da sifar bata nasara sifar bata ta fi bayyana a kansu sama da sifar fushi tare da cewa akwai sifar fushin a tare da su an gane ko saboda aikin da yahudi suka yi yafi dacewa da hukuncin fushi aikin da nasara suka yi yafi dacewa da hukuncin bata to shi yasa sai Allah ya raba musu sunayen guda biyu wa'incan al-maghdubi alaihim wannan kuma ad-dallin menene abin da nasara suka yi Allah ya ce da su batattu su kuma shine aiki da jahilci duk mutumin da zai yi aiki da jahilci to zai kai ga bata da haka shi jahilci inda yake kai me shi shine zuwa ga tashar bata musamman jahilci na addini ka rinka yin abu da sunan addini amma baka da ilimi to zaka wayi gari ka bata an gane ko to da haka Allah subhanahu wataala yana zargin nasara da bata saboda su suna da son su bautawa Allah amma matsalar su ba sa karatun addini shi yasa zaka ga dan kankanin abin da ya kamata a ce mutun ya sani sai ka samu katotan malami kirista amma bai san shi ba yanzu da zaka tambayi kirista Allah nawa ne zai ce maka daya ne amma kuma zai ce uku ne a lokaci guda ta yaya uku za ta zama daya ta yaya daya zai zama uku ba zai taba yiwa ba daya tana nan a daya ta uku tana nan a ukun ta in dai ka ce Allah daya ne to sai ka yadda sauran ba alloli bane in ku ka ce Allah uku ne to sai ka karyata kanka akan cewa daya ne da haka Allah subhanahu wataala yake ghairil maghdubi alaihim walad dallin ka roki Allah ya shiryar da kai tafarki miƙaƙe addini tsayayye tafarkin da ba na batattu ba ba kuma na wanda aka yi fushi da su ba Sheikhul Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya yace duk mutumin da yayi ilimi ya take sani to shi ma yana cikin maghdubi alaihim haka duk wanda kuma yake aiki da jahilci da sunan addini shi kuma yana cikin walad dallin to cikin al-maghdubi alaihim da ad-dallin akwai tsokaci zuwa ga tarihin magabata abin nufi duk wanda ya karanta Fatiha ya fahimci kalmar maghdubi alaihim walad dallin kamar kiransa ake zuwa ga ya karanta tarihi ya san suwaye al-maghdubi alaihim kuma me suka yi akai fushin da su suwaye ad-dallin batatu kuma me suka yi hakan ya haifar musu da bata daka a lokaci guda qur'ani yana kira zuwa ga karanta tarihi domin karanta tarihi yana da amfani a karatun tarihi kake sanin abin da magabata suka yi na daidai dan kai ma ka dora kuma kake gano inda suka yi kurakurai dan ka roka musu gafara kai kuma ka kauce wannan shine amfanin karanta tarihi shi yasa Allah yace inna fi zalika la ibratan liman yakhsha bayan Allah ya gama kawo kissar annabi Musa da Fir'auna sai yace a cikin wannan akwai abin lura ga mai tsoron Allah laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah yace cikin labaransu akwai abin lura ga masu hankali ma kana hadisan yuftara labarin magabata ba kirkirarren labari bane a labari ne na abin da ya faru zahiri walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi la wa tafsilal kitabi la rayba fihi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun da haka dai karanta tarihi yana da matukar amfani dan ka gane inda akai daidai ka dora inda kuma akai kuskure dan ka guje masa idan mai karatu ya kai ghairil maghdubi alaihim wal dallin ana cewa amin amin din nan ko ka fade ta da madda ga dukkanin bangarorin ta guda biyu a din ka ja min din shi ma ka ja kace amin da ana yi za kuma ka iya jan bangaren farko na biyin ka takeice kace amin za kuma ka iya takeice na farko na biyin ka ja amin an gane ko kalmar amin abinda take nufi shine Allahumma stujib ya Allah ka amsa domin idan ka lura karshe karshen suratul fatiha roko ne kai tun daga ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin wannan addu'a ce daka tana buƙatar yi wa Allah fadanci na cewa ya amsa to daka malamai suka ce kalmar amin ma'anarta shine Allah ka amsa an gane ko amma waɗansu malaman suka ce amin wai suna ne daga cikin sunayen Allah al-a'zam masu girma wanda idan aka roki Allah da shi yana amsawa da haka in kace amin kana nufin ya mai amintarwa ka amintar da ni ka amsa min wannan abin da na roka ka bani lamuni da kwanciyar hankali na dukkanin abin da nake jin tsoro an gane ko kuma ya tabbata ana fadar ta a cikin karatun Fatiha na sallah da kuma na wajen sallah ma'ana idan mutum yana karanta Fatiha a sallah yazo walad dallin zai ce amin haka nan in ma a wajen sallah ne ana karanta Fatiha kai kake karantawa ko wani ne in yace walad dallin kai da shi duk zaku ce me amin an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar fadar amin a cikin hadisin Abu Huraira na Abu na Bukhari yace idza amana al imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin cewa idan liman yace amin ku ce amin ba ana nufin ku jira shi ya gama fada sannan ku fada ba ana nufin ku hada baki da shi ku fada tare sai annabi yace fa innahu man wafaqa ta aminuhu ta aminal malaika gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda fadar amin din sa tai daidai da fadar amin din malaiku to duk zunuban sa da suka gabata an yafe masa abinda wannan yake nunawa kenan lokacin da liman ko mai karatu yace walad dallin har malaiku ma suna cewa me amin shi yasa bahaushe yace akwai malaiku yan amin amin su waɗansu malaiku ne Allah ya yi su a duniya kawai neman mai addu'a suke su taya shi da amin amin shi yasa nana ummu salama tace ranar da abu salama mijinta ya rasu duk mutanen gida suka gurme da kuka suna ta kuka wasu sune wa kansu mugayen addu'o'i na shiga uku na lalace nayi kaza nayi kaza sai annabi ya shigo sai annabi ya ce ku dene wa kanku miyagun addu'o'i domin malaiku suna nan suna cewa amin da haka in kace ka shiga uku ka lalace malaika ya ce amin shikenan sai ka shiga ukun ka lalace Allah ya tsare to sannan a wani hadisi na Abu Zalal Gifari cikin sahih Muslim annabi ya ce duk wanda yake yi wa dan uwansa addu'a dan uwan bai sani ba ta alheri to Allah zai wakilta wani malaika a kansa duk abin da ka roka masa sai ya ce amin wa laka bi mislihi amin ma'ana Allah ya amsa kai ma yayi maka irin abin da kace ai masa shi yasa da yawa daga cikin magabata suka ce mu ba mai wa kanmu addu'a dabara muke yi sai mu taiwa wasu domin kai kane wa wani kai kuma malaika yayi ne maka to wace ce tafi garanti kaga ta malaikan yasa bahaushe yace yi wa wani yi wa kai hana wani hana kai da haka kana cewa Allah ba wa wani lafiya kai kuma malaika yana cewa kai kuma Allah ya baka Allah ba wa wani arziki kai kuma malaika yana kai kuma Allah ya baka Allah yi wa wani kaza kaza kai kuma malaika yana Allah yi maka to kaga wa yafi morewa kai kafi morewa ba dan uwanka ba domin kai taka addu'ar ba garantin amsa ta malaika fa garanti ce za a amsa to amma duk da haka wani dan san zuciya da keta ba zai ce Allah ya ba wani kudi ba sai ya ce Allah ya bashi so so ne san kai amma yafi to amma dai ka sani yiwa wani yiwa kai hana wani kuma hana kai da haka dai ana cewa amin bayan an gama karatun Fatiha ko a cikin sallah ko ma a wajen sallah Allah madaukakin sarki ya amsa mana dukkan abin da muka roka saboda lokaci zamu tsaya nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.